sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 19 ga watan Disamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
A jiya Juma'a ne hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta FDA ta amince da yin amfani da rigakafin COVID-19 na biyu a kasar. Yan majalisar dokokin Amurka sun sanya hannu a wani kudirin kashe kudade na kwanaki biyu a jiya Juma'a don kaucewa tsayawar wasu ayyukan gwamnatin Amurka. An harba dokoki biyar a wani babban sansanin Amurka dake Afghanistan a yau Asabar, amma babu wanda ya jakkata a cewar jami'an lardi da na rundunar NATO.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar Majalisar Wakilan Najeriya ta ba da hujjojin dakatar da shirin daukan ma'aikata 774 a wani shiri na musamman da hukumar daukan ma'aikata ke harama yi a watan Janairu. Sannan za ku ji cewar har yanzu ana ci gaba da mai da martani game da umarnin da hukumar da ke kula da harkokin sadarwa wato NCC a Najeriya ta bayar kan rufe duk wani layin waya da ba a yi wa rajista ba da lambar shaidar zama dan kasa ta NIN. Baba Yakubu Makeri kuma na tafe da shirin a dawo lafiya. Muna kuma tafe da kadan daga cikin ra'ayoyin da kuma su sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Juma'a ne hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta FDA ta amince da yin amfani da rigakafin COVID-19 na biyu a kasar. Rigakafin na kamfanin sarrafa magunguna Moderna a cibiyar lafiya ta kasa aka hada shi. Ranar Alhamis da maraice ne wani kwamitin mashawarta ya bada shawara a amince da rigakafin. A farkon watan nan ne dai hukumar ta FDA ta amince da rigakafin kamfanin Pfizer da na BioNTech don amfanin gaggawa. Wannan shine karan farko da aka amince da rigakafin na kamfanin Moderna. Rigakafin kusan iri daya ne da na Pfizer da kuma kamfanin Jamus na BioNTech, wanda a yanzu haka ake raba shi ga miliyoyin jami'an kiwon lafiya da kuma masu manyan shekaru da ake kula da su a wasu cibiyoyi. A daren jiya Alhamis ne yan majalisar dokokin Amurka suka sanya hannu a wani kudirin kashe kudade na kwanaki biyu don kaucewa tsayawar wasu ayyukan gwamnatin Amurka a kokarinsu na samun lokacin jinkirta shawarwari game da kudin tallafin COVID-19 na kusan dala triliyan daya. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan kasar Mitch McConnell na jam'iyyar Republican ya faɗa a jiya Juma'a cewa ya samu kwarin gwiwa sosai fiye da a daren ranar Alhamis, amma 'yan Democrat suka hada kai don dakile kokarin na 'yan Republican don takaita ikon ranto kudi daga asusun tarayya na bukatar gaggawa. Sun ce kudirin na 'yan Republican zai hana shugaba Joe Biden mai jiran gado muhimman abubuwan da zai bukata don tafiyar da harkokin tattalin arzikin kasar. Da tsakar daren Juma'a ne wa'adin samar da kudaden gwamnatin kasar ya kamata ya kare, kuma abin da zai faru shine dakatar da wasu ayyukan gwamnati muddin 'yan majalisar dokokin suka gaza sanya hannu a kudirin na wani dan lokaci. Duk ma'aikatan gwamnatin tarayya masu yin muhimman ayyuka za su ci gaba da yin ayyukansu. Sannan za a rufe galibin ofisoshin gwamnati ranar Laraba. An harba rokoki biyar a wani babban sansanin Amurka da ke Afghanistan a yau Asabar, amma babu wanda ya jakkata a cewar jami'an lardi da na rundunar NATO. Rokokin sun dira ne akan wani filin jiragen saman soja a Bagram a cewar Wahida Shakar, wata mai magana da yawun gwamnan lardin Parwan da ke arewacin kasar. Shakar ta faɗi cewa rokoki 12 aka girke a filin a cikin wata mota, aka kuma harba biyar daga cikinsu yayin da 'yan sanda suka iya tsaye da sauran guda 7 ɗin daga tashi. Bata dai ba da cikakken bayani ba akan ko harin ya haddasa barna ko kuma ya shafi wasu a sansanin na Amurka. Ta dai ce babu farar hular da ya mutu a wurin, haka kuma nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. A watan Afrilu, kungiyar IS ta dauki alhakin kai wasu hare-haren rokoki a sansanin, amma babu wanda ya jakkata.
To kamar yadda kuka ji a farkon shirin Majalisar Wakilan Najeriya ta bada hujjojin dakatar da shirin daukan ma'aikata 774 a wani shiri na musamman da hukumar daukan ma'aikata ke haramayi a watan Janairu na shekarar 2021 a bisa zargin yin aringizo wajen tantance matasa da aka bullo da tsarin domin su. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton.
Wannan shirin dai ya haifar da rikici a kwanakin baya tsakanin ministan kasa a ma'aikatar kwadago Festus Keyamo da 'yan majalisar dattawa, har su ma suka dakatar da shirin na wucin gadi. A yanzu kuma 'yan majalisar wakilai sun ce sun gano wata manakisa da ake shirin yi a tsarin, kamar yadda shugaban kwamitin kula da ka'idoji da tsare-tsaren majalisar Abubakar Hassan Fulata ya bayyana.
Gani muka yi hanyar da aka dauko ba mai billewa bace. Daga ƙarshe muna ganin alamar kuɗin nan za su zirare su yi ɓatan dabo a aljihun wasu. Kuɗin ba zai amfani al'ummar da muke wakilta ba, saboda kusan duk waɗanda mu muka ba da sunayensu ba wanda sunansu ya fito. Na ɗaya kenan. Na biyu, ba zai yiwu ba a ce mu 360 gaba ɗaya, mu da muke wakiltar al'umma, a ce babu ruwanmu, ba wata gudunmawa da za mu bada wajen bada sunayen ma mutanen da za su ribaci wannan abu nan. Mutane kuma suna zagin mu cewa ba mu da amfani. Kuɗin nan kuma mu za mu bada wannan kuɗin a kasafin kuɗi a ƙarƙashin hukumar ɗaukar ma'aikata NDE.
Shi ma ɗan majalisa mai kula da kwamitin tabbatar da daidaiton ɗaukan ma'aikata a ƙasa, Abubakar Yahaya Kusada, ya ce duk da cewa ɓangaren gwamnati ce ke da alhakin gudanar da tsarin, majalisa tana da rawar da za ta taka.
Ko ina da ake gudanar da wannan shirin, abubuwa ne in fara da suke taya guda biyu. Akwai mutanen da an ba da sunayensu ƙarƙashin kulawa da kuma hukuma da kuma kwamitin da shi mai biyuwa minista ya sanya. Akwai kuma mutanen da an ba da sunansu ƙarƙashin kulawa da ita hukumar NGE ta yi. Ya za a yi muna cikin gwamnati ɗaya abubuwa guda biyu suna faruwa a lokaci ɗaya. Wannan abin dole majalisa ta yi magana akan shi, dole ta tsawata, kuma dole ta dakatar da abin har sai an samu daidaito ta yadda za a daina raba hankalin mutanen Najeriya.
Majalisar wakilai ta buƙaci ma'aikatar kuɗi da ta dakatar da sakin kuɗaɗe da ya kamata a yi amfani da su a shirin, har sai an kammala bincike akan wasu matsaloli da suka taso na ingancin wannan tsarin. Sannan kuma gwamnati ta hanzarta mayar da shugaban hukumar ɗaukan ma'aikata Dr. Nasiru Ladan Argungu a bakin aikinsa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam dauke da labaran duniya kashi na biyu. Kana ci gaba da janye sojojinta daga Somalia biyo bayan umarnin da shugaba Donald Trump ya bada a farkon wannan watan. A cewar ma'aikatar tsaron Pentagon, jirgin ruwan USS Herschel Woody Williams na gudanar da wani shiri na harkokin teku a yankin tekun Somalia don ɗauke jami'an tsaron Amurka daga Somalia zuwa wasu wuraren a gabashin nahiyar Afirka. A cewar mai magana da yawon rundunar AFRICOM Kelly Cahalan a wani sakon email da ya tura wa muryar Amurka, an dai yi wa wannan shirin lakabi da Operation Octave Court. Jirgin mai tsawon kusan mita 243.84 wanda ke gabar tekun Suda Bay a tsibirin Crete zai iya taimakawa shirye-shiryen harkokin teku daban-daban, ciki har da taimakawa dakaru na musamman da kuma wajen ba da agajin jinkai, a cewar rundunar sojojin ruwa. Umarnin na Trump na zama wani bangaren kokarinsa na rage dakaran Amurka da ke kasashen duniya, ciki har da Afghanistan da Iraq, kafin wa'adinsa ya kare ranar 20 ga watan Janairu. A yau Asabar aka fara makokin kwanaki uku saboda waɗanda suka mutu a Armenia sakamakon faɗan da aka yi tsakanin ƙasar da Azerbaijan, yayin da 'yan adawa ke ƙara yin matsin lamba akan shugaban ƙasar ya yi murabus saboda yadda ya tafiyar da al'amura game da rikicin. Sama da mutane 5,000 ciki har da farar hula aka kashe a Armenia da Azerbaijan a lokacin fadan, wanda ya barke tsakanin tsofaffin abokan fadan na tsohuwar tarayyar Soviet a ƙarshen watan Satumba a kan yankin Nagorno-Karabakh da ya balle. A watan Nuwamba ne dai aka daina fadan bayan da Rasha ta taimaka aka cimma wata yarjejeniyar zaman lafiya da ta kai da mika wasu yankunan Armenia ga Azerbaijan, ƙasar da ke samun goyon bayan Turkiya abokiyar hulɗarta. Yarjejeniyar ta janyo ɓacin rai a Armenia, inda 'yan adawa suka buƙaci Prime Minister Nikol Pashinyan ya yi murabus.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana ci gaba da mai da martani game da umarnin da hukumar kula da harkokin sadarwa ta NCC a Najeriya ta bayar kan rufe duk wani layin waya da ba a yi wa rijista da lambar shaidar zama dan kasa ta NIN ba. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yayin da a yanzu a Najeriya hukumar da ke kula da harkokin sadarwa wato NCC ke bada umarnin da a rufe duk layin waya da baya da rijista da lambar shaidar zama dan kasa wato NIN number, koda kuwa tsohon layi ne. Yanzu haka al'umman kasar da ke amfani da layin sadarwa na kome da martani game da wa'adin makonni biyu da hukumar ta diba.
Sunana Abubakar Halidu. To maganan gaskiya, maganan lokaci ma da gwamnatin nan ta ba da maganan rufe layin nan gaskiya ya mana kaɗan, saboda mutane da yawa ba su yi rijistar national ID card ɗin nan ba, ba su da NIN number. Akwai ma waɗanda suka je yin rijista ɗin aka ce ba network, an ɗauki sunansu an yi waye-waye duka aka yi, amma kuma ba a ba su NIN ɗin ba. To haka su ma har yanzu ba su karɓa ba. Kenan su wanda ba su karɓa NIN ɗin ba, ba su da daman yin kira ko wani abu. Mutane da yawa, akwai wani ma bankin shi da layin shi ya haɗa. Idan aka rufe layin nan an talauta shi kenan fa, akwai bukata a ƙara lokaci ko kuma sassauta abun yadda za a yi da talaka ba zai ji jiki ba. Don maganar gaskiya, duk abun da aka sa a ƙasar nan talaka ne ke jin jiki, don saboda masu kuɗin nan ba su da wani matsala abun da ya danganci waya a harkar network ko maganar banki.
Kana magana da Malam Ibrahim. Eto yanzu kaman mu da muka je za mu karɓa wannan namu sun giya mana kan cewa tamprint namu ya kama da na wani. To ya ake so mu yi kenan? Don ni ban taɓa jin tamprint na wani ya yi kama da na wani ba, kuma ni na je da kaina aka yi capture ya yi komi. Anan bani sleep wanda na zo nuna sai a bani wannan ma da muka je mu biyar da staff ina duka da muka yi sa suka giya mana aka sai muka kama hanya mun je kaman muka ya zai da mu a ban yi ba, don wannan nasu na hannu na har yanzu amma ban karba ba. To ba su ba ko ba sun giya mu je sai sun rectify da su kira ni, kuma ba su kira ni ba, kuma yau almost 5 years. Yes.
To wai ko me jama'a ke cewa kuma game da naira 20 da wasu kamfanonin sadarwa ke zaftarewa yayin duba lambar shaidar zama dan kasan wato NIN number?
Haka nan zaka duba sai a ce idan zaka duba NIN naka sai ka biya naira 20. To ita wannan 20 din ta mecece? Zaka yi kira, idan kai kira sai a duka duba an cire maka VAT. An cire VAT in kasa kati an cire VAT. To ko ta ina wannan harajin ai yayi mana yawa, ya kamata gwamnati ta sauwaka wa talakan Najeriya shi ma ya samu sauki.
To sai dai kuma da yake min ƙarin haske, wani ma'aikacin ɗaya daga cikin kamfanonin sadarwa da bai son na ambaci sunansa ya kobe waɗanda ke karkara ne shawarar cewa
abin da shafi linkin na shi layi da NCC suka bamba da umarni da layin su yana aiki da shi zai iya yin amfani da NIN number na shi ne ni da shi zai iya yi linkin. Wai kamar Botafta ba su ba da gwaye ko Botafta ko Davos Lasin ko Kashan Fasko ji da su kuma National ID card suka ba da gwaye din so far.
Kamar me ya kamata waɗanda ke karkara su
yi? Waɗanda suke karkara nan dole ne wannan kadan shigowarsu cikin gari kada zai ba su wahala, musamman idan wanda suke da shi suke da national ID card su yi linkin. Kamar wanda dai ba sa kusa da gari kaga sai su yi amfani da wannan code na *785* sai su sami number na su wuce su dagun digit hash. To kaga sun huta. To amma kamar wanda bai da NIN dole ne sai ya shigo gari ya yi enroll din na NIN ya samu NIN number.
Yanzu haka dai tuni har wasu 'yan majalisar dokokin kasar suka soma kokawa na wa'adin makonni biyu da hukumar ta NCC ta diba, wanda kuma lokaci ne kawai ke iya ba da amsar ko shin za a ƙara wa'adin ko kuma a'a. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga wannan sakon.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen yaji, gangan jiki ya tsira.
Yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri zai gabatar.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Rashin tsaro akan hanyoyin arewacin Najeriya na neman zama babban kalubale fiye da hatsarin mota da ke raunata tare da kashe matafiya a kasar. Fargabar fadawa a hannun 'yan bindiga da masu satar mutane da masu fashi da bakami ta fitar da hankalin matafiya a cikin wannan lokaci a arewacin Najeriya fiye da kowane lokaci. Galibin mutane ne suka canfawa hanyar Abuja zuwa Kaduna, inda wakilin murya Amurka Elikaya ya shaida kyar cewa lamarin ya fi tsamari akan hanyar. Da yake mana bayani akan abin da ya gani akan hanyar a lokacin da aka sace wasu dalibai, Elikaya ya bada wasu shawarwari akan wasu matakai da hukumomi za su iya dauka domin samun tsaro akan hanyoyin kasar. Yana mai cewa
kamar wadanda ake kamawa da masu ciwon shanu cewa an sace shanun su ne. Shi yasa suka fusata suke neman biya da mutane ma ba su damu da su ba. To irin waɗannan mutane ya kamata duk a neme su da asalin shugabannin su a yi magana da su kamar yadda ake magana da 'yan ta'adda a jihar Zamfara. Duk da 'yan ta'adda ba su da amana, ba za ka iya tattaunawa da su su yi ma da abin da kake so. Da zarar ka daina ba su kuɗi ko ka daina kula da su shi kenan. Wato ma'ana dai a tabbatar da adalci, kar a bari a yi faɗa da wani. Idan an ji ofishin 'yan sanda a samu a yi ta sai da shanu ko a yi ta yi wasu abubuwa waɗanda kafin a saki mutum sai duka dukiyarsa ta kare. Sannan daga baya zo ya gamu da wasu 'yan ta'adda a cikin daji su koya masa wannan mummunan hali na sace mutane. Waɗannan abubuwa uku ya dace a yi amfani da su. Sannan gwamnati daina cewa wai sam kada a kai wannan kuɗin fansa ɗin nan. Idan aka daina kai kuɗin fansan nan ba to ina mai tabbatar maka waɗannan mutane 'yan fashi da makami za su zama. Ma'ana za su kare ka hanyar su kwace abubuwan da suke hannun mutane kuma sannan su buɗe musu wuta su kashe su. Kage ya fi ma sauƙi a sace mutum ya je cikin daji 'yan uwansa su tattara kamar waɗanda aka sace ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello na a ranar. Kowanne iyayensu sun ba da akalla naira 400,000, 700,000 zuwa miliyan ɗaya kafin a saki yaran nan. To idan kuma sun ce babu wanda ya sa baki wajen magana sake su saboda iyayensu ne kawai suka tara waɗannan kuɗin aka samu aka mai da su gida. To yawan ce babu ba za a baka dama ka ba da waɗannan kuɗin ba saboda in jami'an in waɗannan miyagun irin su samu kuɗin ba za su ma wannan sana'ar ba. Za su ci gaba da kashe mutanen ne su kwace kuma dukiyarsu. Ana kuma suna fitowa babbar hanya irin hanyar Abuja zuwa Kaduna su sace mutane. To kage za su na bin hanyar su kashe mutanen su koma fashi da mutane kenan. Ba sa bukatar sai sun fita mutanen daji. Kawai abubuwan da suka mallaka ne za su kwace sannan su buɗe wuta su kashe su. Ta haka ya kamata a magance wannan miyagun irin. Kuma ba ma wani abu ma da zai baka cike ciki. Sai a sace mutanen nan har a gama. Ni ban taɓa jin labari inda aka zo mutane ana sace su aka zo aka cece su suka aka samu aka kori mutanen ko kuma aka kama su ba wannan ba ya faruwa. Domin daga baya ka ji labari kawai a jaridu cewa an cece mutum kaza da kaza waɗanda aka sace su amma sai a yi shiru a nuna an ba da kuɗin fansa ne ko kuwa. Kamar wannan na ƙarshen baba. Ba don Allah ya sa su mutanen da 'yan uwa waɗanda ake sace muna magana da su ba. Don mu ne zan iya cewa muka fara fito da labarin cewa an ba da kuɗin fansa da kuma mako nawa aka bayar. Cewa ake kawai mutane an ceto ko an sake su shi kenan. Ba sake wani ƙarin bayani ba. To kaga baba wannan al'amari abu ne mai ban tsoro a yi mu. To yanzu ma mutanen ma masu zatar mutanen sun kai ga. Ba ma maganar bayan ka shiga motar ta kama ka samu ka tsira ka iso gida. Ko za su iya zuwa har gidan su sace mutum. kamar abin da suka aikata a jihar Nasarawa, inda suka sace shugaban jam'iyyar APC na jihar, baya ga kuma ma a cikin tausayi ko ma ya faru suka kashe shi. Abin da ya faru na kun je kina.
To a maganarka ka yi zancen biyuwa talaka ya karbi aikin gwamnati na bada kariya ya nemi ya kare kansa, sannan kuma ka ambato abubuwa guda uku wanda guda biyu a ciki gwamnati ce kamata ta maida hankali, ko kuma ma dukan gwamnati ce kamata maida hankali wurin samar da makamai, kayan aiki, yanayi aiki mai kyau ga jami'an tsaro yanda ba za su yi sha'awar karban kuɗi a ko ina ba. Waɗannan abubuwa duka ka san samun su yana da wahala, talaka kuma ba zai iya kare kansa ba. Shikenan talaka ya yi zama kenan a Najeriya. To madalla, daga wannan tambayar ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi wakilin namu Nasiru Adamu El-Hikaya da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mu da sautin shirin, Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakubu Makeri, yanzu kuma sai sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Habibu Abubakar Birnin Yaro, inda ya ce ku bani dama na yi kira ga shugabannin ƙananan hukumomi na zaben ƙasarmu ta Niger da cewa su sani fa aiki ne aka basu, haƙƙi ne kuma, haka kuma nauyi ne da aka ɗaura musu kan su fidda duk wani son rai a cikin aikinsu, su bi dukkanin hanyoyin da suka dace domin ganin an yi zaɓe sahihi, sannan kuma wajen fidda sakamako su nuna gaskiya da adalci. Sakonmu na gaba ya fito daga Babandi Manne Bande da Magaran, yace ina so ku bani dama domin na yi kira ga ƴan uwana matasa musamman ma a wannan lokaci na siyasa a ƙasar mu ta Niger, da ya kamata su guji dukkanin abubuwan da zai haddasa rikici a lokacin gudanar da zabe da ma bayan zabe. Sai sakon Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya, yace ƴan Najeriya na murna da farin ciki buɗe kan iyakokin Najeriya. A gaskiya wannan abun farin ciki ne matuƙa, duba da yadda rufe kan iyakokin ya sa talakawan Najeriya cikin halin niƙasu. Sakonmu na gaba ya fito daga Sani Mai Lange-Lange ya wuri da Aliyu Usman Taka Lafiya da Zaidu Bala Kofa Sabuwa, inda suka ce muna yabo da jinjina ga hukumomin Najeriya akan kokarin da suka yi wajen ceto ɗaliban makarantar sakandare ta Kankara, da fatan Allah ya dama mana da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu, amin. Sai sakon Aliyu Muhammad Dan Fulani, jihar Zamfara, yace hakika muna yabawa gwamnonin jihar Katsina da Zamfara ganin irin faɗi tashin da suka yi wajen ceto ɗaliban makarantar sakandare ta Kankara. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan ƴan bindiga, amin. Sakon Malam Usaini Dangwate Karasuwa daga jihar Yobe, yace a gaskiya sako ɗaliban makarantar sakandare ta garin Kankara a jihar Katsina wanda aka yi a jiya Juma'a, muna fatan Allah ya kare abuwar hakan a gaba, amin. Sakon mu na ƙarshe ya fito daga Aliyu Usman Taka Lafiya, ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi, yace muryar Amurka ku bani dama domin a yau ina so in faɗa mai girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari tare da gwamnoninsa da shugabannin ƙananan hukumomi da su miƙe tsaye daga dogon barcin da suka yi, su ɗauka mana nagartattun matakai da za su kawo mana ƙarshen sata da garkuwa da mutane musamman a jihohin arewacin Najeriya, duba da yadda sha'anin tsaron rayuka da dukiyoyin bayan Allah ke daɗa taɓarɓarewa.
To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku. Masu sauraro ga wannan sakon. Kammala shirin namu ga labaran duniya amma a takaice. A jiya Juma'a ne hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta FDA ta amince da yin amfani da rigakafin COVID-19 na biyu a kasar. Haka zalika a daren jiya Juma'ar, 'yan majalisar dokokin Amurka suka sanya hannu a wani kudirin kashe kudade na kwanaki biyu don kaucewa tsayawar wasu ayyukan gwamnatin Amurka a kokarin su na samun lokacin jinkirta shawarwari game da kudin tallafin COVID-19 na kusan dala triliyan daya. An harba rokoki biyar a wani babban sansanin Amurka da ke Afghanistan a yau Asabar, amma babu wanda ya jikkata, a cewar jami'an lardi da na rundunar NATO. Rokokin sun dira ne akan wani filin jiragen saman soja da ke Bagram, a cewar Wahida Shakar, wata mai magana da yawun gwamnan lardin Farwan da ke arewacin kasar. Shakar ta faɗi cewa rokoki 12 aka girki a filin a cikin wata mota, aka kuma harba guda biyar daga cikinsu, yayin da 'yan sanda suka iya tsaye da sauran guda bakwai ɗin daga tashi. Masu sauraro, a nan zabu da sa'aya, sai kuma an jima a shirinmu na dare. Idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa, wato Maryam Dauda, sai Hailu Haili wanda ya haɗa shirin da ma injiniyar mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke sallama da ku, a huta lafiya.